sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo assalamu alaikum da fata ana shan hanki lafiya. Baba Yakub makiri ne tare da Ibrahim Kalma Sika Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a shirinmu na hanki na yau Juma'a 7 ga watan Afrilun shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji tattaunawa da Alheri Grace Abdu Tayi da Hajiya Aisha Yusufu, ‘yar gwagwar maya da rajin kare haƙƙin mata akan rawar da ya kamata mata su taka a zaɓen shugaban ƙasa da na gwamnoni. Muna kuma ɗauke da shirin yanayi da Aisha Ma'azu za ta gabatar. Muna kuma da darussan azumin watan Ramadana. Amma yanzu sai a gyara zama domin shan kashin farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare a zirin Gaza a yayin da su kuma mayakan Falastino suka yi ta cilla rokoki kan kudancin Isra'ila da asabahin yau din nan Juma'a ta yadda daukacin yankin ke dada shiga matakin yaki biyo bayan shafe kwanaki biyu da aka yi. Ana ta tashin hankali a wuri mai tsarki na birnin Kudus mai yawan ganin tashin hankali da kuma hare-haren rokoki daga Lebanon irin wanda ba a saba gani ba. Fadan ya barke ne a wani lokaci mai sarkakiya lokacin da Yahudawa ke irin ketarewa a yayin da kuma musulmi ke kiyaye watan Ramadan mai tsarki gare su. Irin wannan tashin hankalin ne a shekara ta 2021 ya kazance har ya zama yaki wanda aka shafe kwanaki 11 ana yi. Tashin hankalin na wannan karan ya samu asali ne ranar Laraba bayan da 'yan sandan Isra'ila suka kai samami har sau biyu a masallacin Al-Aqsa da ke tsohon sashen birnin Kudus. Wannan shi ne ya haifar da ruwan rokoki daga Gaza a jiya Alhamis, sannan kuma a wani dada faskara da al'amarin ya yi an cillo rokoki wajen 30 daga Lebanon zuwa arewacin Isra'ila. Shugaban sojin Sudan kuma shugaban majalisar kolin kasar jiya Alhamis ya ce shi har yanzu ya himmantu ga shirin kafa a wata sabuwar gwamnati wadda za ta kai ga gudanar da zaɓe. Duk wadda takaddamar da ake yi kan batun shigar da sojoji da makamantansu a ciki, wanda hakan ya kai ga jinkirta rattaba hannu kan yarjejeniyar har sau biyu. Wannan yarjejeniyar wadda ta tanaji kafa gwamnatin farar hula kuma take samun goyon bayan ƙasashen duniya na da zumar cike yibin da aka samu a siyasance biyo bayan juyin mulkin da aka yi a shekara ta 2021. A wani jawabi na hidimar zagayowar zanga-zangar ranar 6 ga watan Afrilu, Janar Abdul Fattah Burhan ya ce shi har yanzu yana mai dukufa wajen aiwatar da wannan tsari na siyasa, kuma wai an buƙaci wannan jinkiri ne saboda ta bakinsa a yi shimfiɗa mai inganci wadda za ta sa wannan juyin juya halin ya dore. Rikici ya barke a birnin Paris na kasar Faransa daura da wani wurin cin abinci na bankin Lebanon wanda shugaban Faransa Emmanuel Macron ya fai zuwa yayin da masu zanga-zangar suka yi ta kona abubuwan zuba shara da lalata wasu bankuna biyu. A yayin wannan zanga-zangar wadda ita ce ta 11 da ake yi kan sauye-sauye a tsarin fansho na kasar, gidan cin abincin na La Raton wanda aka banka ma rumfar sa wuta yayin da masu zanga-zangar ke ta jifar 'yan sanda da kwalabe da fenti ya yi kaurin suna wurin kasancewa inda Macron kan yada zango don cin abinci a yayin babi na farko na yakin neman zabansa a shekara ta 2017.
To an jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da cigaban labaran duniyar. Amma yanzu lokaci ne da za mu kawo muku tattaunawa da babban editan sashen Hausa Alheri Grace Abdu ta yi da 'yar gwagwar mayar nan kuma mai rajin kare haƙƙin mata a Najeriya Hajiya Aisha Yusuf, wadda ta kawo mana ziyara a ofishinmu a nan Washington DC. Tattaunawar dai ta mai da hankali ne akan irin rawar da ya kamata a ce mata sun taka a zaɓukan Najeriya. Sai dai Alheri ta fara tattaunawar ne da wannan tambaya.
Bayan gwagwar mayar ceto 'yan matan Chibok, kin kuma shiga goya ma 'yan siyasa bayan musamman waɗanda suke cikin jam'iyyar adawa, me yasa?
Na ɗaya abin da na gane cewa ma'yan matan Chibok da aka sace su kuma aka ki dawo da su duka harkar siyasa ne, kuma harkan shugabanci ne. Idan muka tsaya muka ce wai a siyasa ba za mu sa hannu a ciki ba kuma za mu yi abu a ciki ba, abin da zai faru waɗanda yake ba su da kishin jama'a, ba su da tausayin jama'a, su za su yi ta shiga. Kuma idan suka shiga su ta abubuwa fashaka abubuwan da suke yi, kuma duka harkar siyasa da suke yi abin na damu yana shafar mu gaba daya, mata ne, yara ne, duk kowa da kowa. Saboda haka ya kamata shi siyasar kanshi mu mata mu mai da hankali mu gare shi.
To na lura cewa kin fi ba da karfi ga barama yan jam'iyyun hamayya baya. Da farko a shekara ta 2019 kin marama mace baya, sai kuma a wannan shekara kuma kika marama wancan shekaran an fara da obi, wannan ba aka zo aka karasa da obi, ana cikin obi din nan. Menene yasa kike musamman kika zabi marama kungiyoyin hamayya baya?
To ni abin da nake duba, nakan duba wane ne yafi cancanta, wane ne kamata wai cancanta da shugabanci ko kuma wani abin da suke nema. Ba wai lalle wai jam'iyya ba, ba abin da ya shafi da jam'iyyar mutum ko ku addinin mutum ko ku kabilancin mutum, a'a mutumi ne wanda yake yana tausayin jama'a, wanda yake zai kula da jama'a, wanda yake dan ya shiga ciki zai abin da ya kamata da zai amfani jama'a. To ni abin da yafi damuna kenan. Amma yawanci sai kaga mutane wacce sukan zabi mutane ko suna mara mutane baya, suna ganin kaman a'a wane ne ake ganin kilan zai ci. Amma babban abin da mutane ba sa ganewa shine ai ƙuri'an mutane ne yake sa su suke ci. Idan muka ya kamata ba wai zamu rika zaba wanda suke ba su cancanta ba, amma saboda jami'un da suke sai su ana zaban su, abin da ya kamata waɗanda suka cancanta kowanne jami'a suke a mara musu baya a zabe su. Kuma idan suka shiga karagar mulki a sa musu ido, a bi su sau da kafa, a tabbatar suna abin da ya kamata.
To kin lura cewa a wannan zaben da aka gudanar a shekara ta 2023 nan da ake jiran kakkafa gwamnatoci a matakin tarayya da matakin jihohi, an samu koma baya a harkokin mata, a shigar mata da kuma zaben mata. Me ya kawo haka bisa ga ganinki?
To babban abin da ya kawo haka, an saba a nan kasar mu na Najeriya, an saba danne haƙƙin mata. Sai ga mutane da yawa wasu sa a kawo addininci, wasu su kawo abin nan wai al'ada a ce wai ai bai kamata mace ta zama shugaba ba, bai kamata mace ta yi siyasa ba, ko kuma bai kamata mace ta hau karagar mulki. Babban abin da mutane ba sa ganewa ce ne wai harkar siyasa fa harkar tattalin arzikin ƙasa ne. Kuma ya kamata a duba su waye suka cancanta za su iya wannan tattalin arzikin ƙasa. Idan aka zo ko tattalin gida ma ai mata ne yawanci suke yin shi. Abu ɗaya da nake cewa mutane kamar Allah da sare a ce a musulunci ba yadda za a ce mace ta zo a ce mata ta zo ta zama limamiya, ta zo ta zama limami a sallah ko. Saboda haka ba za a ɗauko mace a ce ta zai ke wannan abun ba. Amma idan muka zo harkar siyasa, ai harkar tattalin arzikin ƙasa ne, ya kamata a bar mutane su cancanta, mutane da suke da tausayi, mutane za su yi abin da ya kamata su shiga ciki. A daina kawo wani a ce a mace ba za a zaɓe ta ba. Kuma babban abu shine idan ma mutane ba su zaɓi mata ba, akwai inda za a kawo wasu matan su shiga su yi abin nan shugabanci. Wani lokacin ba abin da ya kamata za a ga suna yi, sai a zo ana ce ai mata ai gashi ƴan uwanku sun shiga ba su yi daidai ba. Meanwhile ba a ɗauki wanda suka cancanta su yi wannan abu. Amma abin kiran da muke wa mata shine ya kamata tun yanzu mu riƙa shiga siyasar nan. Idan wannan ba mu samu tun yanzu din nan, mu fara kokari akan 2027 idan wani abin zaben da za a kuma yi a mai da hankali gaba ɗaya, a mara mu mara juna mu baya, a tabbatar waɗanda suka cancanta, matan da suka cancanta sun hau karagar mulki.
A lokacin yakin zaben da ya gudana nan, an ga ki akwai hoton bidiyon da ya karrabe kafofin sadarwa da ake ganin ki kina rawa kina yakin neman zabe a wani gangamin neman zaben shi dan takarar jam'iyyar Labour Peter Obi da kika mara mu baya, waɗanda da dama mutane waɗanda na gani suna ta suka maza da mata, ya me zaki ce game da wannan?
Ainihin abin da zan ce shi ne irin munafuncin da muke da shi a ƙasarmu. Mutane da yawa sai kaga sun ɗora kansu akan mutanen abin da bai shafe su ba. Babban abin da na yi ban mamaki shi ne akwai wanda yake wanda gwamnan gubernatorial candidate na Kaduna State,
wadannan
takarar gwamna na Kaduna State, akwai bidiyon shi da aka gani inda yake nan zigidin haihuwar uwa da yake aka ce ake wata ta dauki bidiyo da sauran su shine yazo ya zama shugaban kasa yake neman takarar gwamna ya zama da aka ce wai ya ci zaben abin bai dame su malamai har fitowa suke ana ce a zabe shi da san malaman da za su zo su ce a azuna ba abin yi bane ba tunda musan zuna ne ba abin yi bane ba amma wannan duk ba ta duk wannan ba abin magana ne a wajen su ba amma wai macen da tayi rawa wai hawa suna ta a cikin hijabi hawa su ta suke wai in cire hijabin which is shirka tunda shirk mutun da yake Allah sa hijabi hukunci ne daga wurin Allah sai ga wani ya zace maka wai ka cire hijabin dangane yake ai shine yake da abin nan din hijabin din da sauran su ni abin da zan ce gare su shine cewa ni kuma yawanci nake ga musu nace ku je da ku ta zancan ku
tattaunawar Alheri Grace Abdu da Hajiya Aisha Yusu yar gwagwarmaya a Najeriya kenan Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ko ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya.
To baba, hukumar lafiya ta duniya WHO jiya Alhamis ta ce ta yi imanin cewa China na da wasu ƙarin bayanai da ka iya samar da ƙarin haske kan inda cutar COVID-19 ta samo asali. Tana mai buƙatar China ta gaggauta gabatar da dukkanin bayanai masu alaka da al'amarin. Muddin ba a da cikakken sukunin samun bayanan da China ke da su za a yi la'akari da kowane irin hasashe a cewar shugaban hukumar ta WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus a birnin Geneva shi yasa muka yi ta kiran China da ta bayar da haɗin kai game da wannan al'amarin a cewar sa yana mai jaddada cewa muddin China bata bayar da bayanan da ake bukata ba to a ta bakin sa za mu yi hasashen abin da ya faru ko masomin cutar shekaru sama da uku bayan da cutar COVID-19 ta bullo har yanzu ana ci gaba da zafafan muhawarori kan inda cutar ta samu asali a ƙarshe mata da maza da ke aiki a ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke ƙasar Afghanistan sun dakata a gida jiya Alhamis yayin da majalisar ɗinkin duniya ke neman ƙarin bayani game da jawabin da gwamnatin Taliban ta yi inda ta bada umarnin korar mata ma'aikata daga bakin aiki a ƙasar mai magana da yawun majalisar ɗinkin duniya Stephen Dujarric ya faɗi a birnin New York cewa an yi bayani ma kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya kan batun jiya Alhamis kuma ana ci gaba da tattaunawa da hukumomin Taliban akan batun wannan umarni da Taliban ta bayar a wannan satin cewa a kori dukkanin ma'aikata mata daga bakin aiki a ƙasar shine irinsa na farko da majalisar ɗinkin duniya ta taɓa samu tun kafuwarta a shekara ta 1945
a gaida Ibrahim Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC madalla kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar yanzu kuma ga Aisha Mu'azu da shirinmu na gaba.
Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a ne albarka mai sauraro. Mabarka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Yayin da ake ci gaba da gudanar da azumin watan Ramadana, wasu daga sassan nahiyar Afirka suna fama da matsanancin zafi wanda masana suka ce yakan iya haifar da wani yanayi na rashin lafiya idan ba a kula ba. Dalilin da yasa muka tuntubi Dr. Umar Khairau, babban ma'aikaci a ma'aikatar yanayi ta jihar Kaduna kuma masani akan harkar yanayi, kuma ga abin da ya shaida mu.
Daga cikin yanayi na dumama akwai wani nau'i na cuta wanda Bature kan kira heat stroke, musamman a lokacin azumi. Wannan irin cuta an fi samun sa kaman kasashen Arab da kuma wurare wanda suke can wajen kusa da Sahara, kaman su Maiduguri din da Yola da Sokoto da Niger da shauran wasu kasashe dai dake dan wannan wuri. To akwai wani yanayi ne na cutar lafiyar jiki wanda kan sa tsananin zafin jiki, kuma shi din yakan haifar da wannan cuta. Wato wannan heat stroke yanayi ne wanda tsananin wannan zafi ne yakan haifar da shi, koko mutum ya fita ya yawo cikin tsananin zafi. Mafi yawanci za ka ga cewa jikin dan adam yakan kasa iya riki ainihin adadin zafin yayi yawa har to the extent cewa zai iya haifar da wani cuta. Wani lokaci za a samu temperature a jikin dan adam yana kai kaman degree 40 ko sama da haka. Saboda haka abinda mai azumi zai kasance kullun ya kula da shi shine a bi a hankali a kula, kada mutum ya je yana yawo cikin wannan yanayi na zafi, musamman ana tsananin zafin mutum ya kokari a yi nesa da duk inda zai haifar da zafi, saboda yana sa fa a rasa ruwan jiki ne.
A nasa bangaren kuma, Dr. Murtala Muhammad Uba na Jami'ar Bayero dake Kano a Najeriya yayi tsokaci ne a game da mahaukaciyar guguwar iskar Freddy da ta afka yankin gabashin Afirka, wacce ta yi sanadiyar raba mutane da muhallansu, asarar dukiyoyi da ma rayukan jama'a sama da 300.
Dangane da ita wannan mahaukaciyar guguwa ta Freddy, tana cikin nau'o'in guguwa da ake kira da tropical cyclone. Nau'i ne na guguwa da ake samu a yankuna masu zafi na duniya. In wannan guguwa akan ba ta suna mabambanta dangane da inda ta faru, ma'ana akan same ta daga manyan tekuna na duniya da gaba na nahiyoyi daban-daban. Haka wani lokaci za mu ji an ce waccan ita ce hurricane, waccan ita ce tornadoes da makamantansu. Dukkaninsu nau'o'i ne na wannan guguwa da ake samu a yankuna masu zafi, wato tropical cyclone. Kafin guguwa ta kasance ta shiga cikin nau'in tropical cyclone, dole ta kasance saurinta ya kai kilomita 63 a kowane awa. Sannan kuma sai ya kasance guguwa za ta ɗauki mafi ƙaranci tsawon awa 6 ana irin wannan mahaukaciyar guguwa. Sannan kuma ɗuminta ya kai 26 a ma'aunin Celsius. Ita wannan Freddy da aka samu tana afkuwa ne a gaɓar kudu maso gabas na Afirka, musamman ƙasashen Malawi, Madagascar da Mozambique. Irin wannan guguwa wacce take mai ƙarfi, wacce take ɗauke da ruwa da tsawa, kuma tana tafiya ne tana katantanwa. To duk lokacin da take irin wannan takan daga rufi na gini ta rusa wasu wurare, sannan kuma akan samu ruwan sama ne ƙarfi ce zai haifar da ambaliyar ruwa bayan rusa gidaje da asarar rayuka da akan samu.
Shi kuma Sani Cika Turankawa yayi bayani ne a game da rabewar Afirka biyu daga bangaren gabashin Afirka, wanda masana suke cewa ya fara aukuwa ne tun shekaru aru-aru.
Kamar yadda mutane ke ji cewa Afirka tana kokarin rabuwa biyu, haka ne ba shakka. Wannan ya faru ne sanadiyar da abin da muke kira sauyin yanayi, wanda da Turanci ake kira climate change. So wannan sauyin yanayi yau da gobe a Afirka ta gabas ya haifar da zafi mai yawan gaske, wanda wannan zafin har ya kai ga shiga can karkashin kasa wanda ya kawo sanadiyar tsagewar kasar wanda aka yi daidai da ana samun ruwan sama masu karfi a wayannan wuraren wanda ce suka kara zaizaye wannan tsagawa da kasa ta yi yau da gobe sai aka samu tekun ita ma a hankali sai ta fara shigowa can wuraren Kenya a Somalia to wannan wurin yau da gobe an waye gari su Kenya din suna kokarin kara matsacin cikin teku su kuma kasashen da da ba su da alaka da ruwa irin su Burundi irin su Uganda Congo Malawi da Zambia shekaru masu zuwa su ma za su waye gari suna da su ma teku kamar yadda koce kasa take da teku da hidimomin da duk ake yi na yau da gobe na duniya su ma dinnan kasashen za su samu kansu cikin wani yanayi so idan mutum ya kalli Madagascar su Red Sea in ka kalli duniya gaba dai zaka ga can da ainihin hade take amma saboda sauyin yanayi yau da gobe kasar tana tsagawa bisa da ta tsaga ga ruwan sama na zuwa teku za ta samu hanya sai ka ga an samu wata duniya so ita ma wannan shekaru masu zuwa za a waye gari insha Allah za ka ga Afirka ta gabas ta rabu gida biyu
Ni sauraro duka abinda za mu iya kawo muku kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu, za a ji mu da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka, sai Solomon Abu, wanda ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.
Gaida Aisha Mu'azu, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku darussan azumi na watan Ramadana.
Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Dan uwanku ne Muhammad al-Khamis Khalil, sashin da'awa ta kungiyar Aikodes Accra a Ghana. Babu shakka makarantar Ramadana wato wata makaranta ce da take kunshe da darussa masu girman gaske wanda dukkan wanda ya shiga wannan makaranta ya karanci waɗannan darussa da kyau, ya fahimci ma'anan su. Babu shakka zai fita da ainihin wata ainihin shahada mai kyau wanda zai yi rayuwarsa kyakkyawar rayuwa tsakanin shi da Allah ya kyau, tsakanin shi da karan kansa ya kyau, tsakanin shi ma da bayin Allah zamantakewansa ya kyau. Saboda idan ka lura kalimar azumi wato ma'ananta a Larabci al-imsak, as-sawm al-imsak, wai kamewa, kamewa ga barin cin abinci, ga barin shan abin sha, ga barin shahawan jima'i, wannan zahirin kamewa kenan. To haka zalika ne kamewa ga barin jin abin da bai kamata ba, ga barin fadar abin da bai kamata ba, ga barin kallon abin da bai kamata ba, ga barin zuwa da kafa inda bai kamata ba. Dokoki na Allah biyu ne, umurni da hani, yi kada kai. To idan mutun ya kiyaye waɗannan dokoki babu shakka za ka ga zai zauna lafiya da Allah, ya zauna lafiya da bayan Allah. To daga nan ne zaka samu mutun ya zamo yana da tausayi zuciyarsa, yayi raushi, ya zamo bawan Allah kyakkyawan mutum, ya zamo yana tausaya ma dan uwansa. Ka kalli mai azumi a yayin bude baki, duk abin da yake mallaka komin kankantansa yana kokari ya raba ne ya tsamma dan uwansa wani ko da bantalin wato dabino ne. Kenan mai azumi yana tausaya ma wato dan uwansa kamar yadda yake so ma kansa alkhairi, haka yake so ma dan uwansa. To daga nan ne Allah ta'ala ya nuna mana cewa mai azumi lalle in yayi azumi yadda ya kamata, tib alaikum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaquna, hakika za ku zabo masu kiyaye dokokin Allah. Allah ya bamu wato azumi mai kyau, ya sa mu cikin bayan Allah wayanda suka samu amfanin azumi wacce ita ce ainihin takawa.
Da haka dai kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai amma a takaice.
Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare a zirin Gaza a yayin da su kuma mayakan Falasɗinu suka yi ta cilla rokoki kan kudancin Isra'ila da asubahin yau dinnan Juma'a, ta yadda daukacin yankin ke dada shiga matakin yaƙi biyo bayan shafe kwanaki biyu da aka yi. Ana ta tashin hankali a wuri mai tsarki na birnin Kudus mai yawan ganin tashin hankali da kuma hare-haren rokoki daga Lebanon irin wanda ba a saba gani ba. Fadan ya barke ne a wani lokaci mai sarkakiya, lokacin da Yahudawa ke irin ƙetarewa a yayin da kuma musulmi ke kiyaye watan Ramadan mai tsarki gare su. irin wannan tashin hankalin ne a shekara ta 2021 ya kazance har ya zama yaki wanda aka shafe kwanaki 11 ana yi. Shugaban sojin Sudan kuma shugaban majalisar kolin kasar jiya Alhamis ya ce shi har yanzu ya himmantu ga shirin kafa wata sabuwar gwamnati wadda za ta kai ga gudanar da zabe. Duk wadda takaddamar da ake yi kan batun shigar da sojoji da makamantansu a ciki wanda hakan ya kai ga jinkirta rattaba hannu kan yarjejeniyar har sau biyu. Wannan yarjejeniyar wadda ta tanaji kafa gwamnatin farar hula kuma take samun goyon bayan kasashen duniya na da zumar cike gibin da aka samu a siyasance biyo bayan juyin mulkin da aka yi a shekara ta 2021. Rikici ya barke a birnin Paris na kasar Faransa daura da wani wurin cin abinci na bankin Leban wanda shugaban Faransa Emmanuel Macron ya fai zuwa yayin da masu zanga-zangar suka yi ta kona abubuwan zuba shara da lalata wasu bankuna biyu. A yayin wannan zanga-zangar wadda ita ce ta 11 da ake yi kan sauye-sauye a tsarin fansho na kasar. Gidan cin abincin na La Raton wanda aka banka ma rumfar sa wuta yayin da masu zanga-zangar ke ta jifar ɗan sanda da kwalabe da fenti ya yi kaurin suna wurin kasancewa inda makuran kan yada zango don cin abinci.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan hantsin. Sai kuma da la'asari ya za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da Solomon Abu da ya shirya da bada umarni, da ma injiniyanmu na wannan hantsin Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. Wassalam.